نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شاتقس haka ne ko muna 18 ga watan Dhulhijja jiramaiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 4 ga watan 6 shekara ta 2026 bayan dogon hutu da muka yi na dakatar da wannan karatu da muke na kitab Minhajul Muslim sakamakon gyaran masallaci da ya taso an yi alkawarin sati 2 amma Allah subhanahu wata'ala kana taka Allah na tashi in ji bahaushe wa ma tashauna illa an yasha Allah Allah subhanahu wata'ala bai so mu dawo bayan sati 2 ba ya so mu dawo bayan wata 2 ashe ku kusan wata 2 to haka Allah ya so kuma haka shine alheri muna fatan kuma Allah ya ba mu alherin da muka samu cikin wannan dogon hutu da muka samu kokarin da aka yi kuma na sanya mu cikin yanayi mai dadi cikin farin ciki mu samu walwala samu isasshen iska na gyaran wannan masallaci da aka yi Allah ta'ala ya biya Allah ya biya ya bada ladan aikin da aka yi Allah ya sa kaiya da gidan aljanna da wannan aiki da aka yi to bayan haka kuma yan uwa musulmi barkanmu da sallah muna fata Allah subhanahu wataala ya karba mana dukkan ibadodin da muka yi Allah subhanahu wataala kurakuran da muka yi cikin waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya yafe mu ibadodi da muka yi na kyauta da sadaka da layya da zikirin Allah da karatun alqur'ani da azumin muka da muka yi duka Allah ya biya mu Allah subhanahu wataala ya biya mu da gidan aljanna kuma na roƙo Allah ya maimaita mu ne ya ƙara maimaita mu Allah ya kai mu baɗi lahiya ya kai mu baɗi cikin imani da Allah ya kai mu baɗin baɗa dama Allah ya amsa mana to muna ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka shine kitabu Minhajul Muslim muna cikin wato fasalin da ke magana akan imani da rububiyya ta Allah ma'ana imani da aikin Allah subhanahu wata'ala kasancewan Allah shine rabbul alamina to yau za mu tashi akan al-adillatul aqliyya wannan shine karatun mu na nawa na bakwai kenan ko al-adillatul aqliyya wato dalilai na hankali wanda da hankalinka zaka gane cewa lalle Allah ta'ala shine mahaliccin kowa a hankalce muna ganewa ko malai yace min al-adillati al-aqliyya daga cikin dalilai na hankali al-mantiqiyya na mantiqi na tunani kenan as-salima dalilai wadanda suke lahiyayyin dalilai dalilai ne na hankali amma kuma lahiyayyi ne ba gurbatattu bane don wanda bai da hankali lafiyayye in yayi tunani to karyata samu Allah yake ala rububiyyatihi azza wa jalla absar rububiyyata Allah subhanahu wa ta'ala li kulli shay'in ga dukkan komi saboda alhamdulillah muke cewa rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin kowa idan Allah shine mahaliccin kowa shine mahaliccin komi Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin komi wa khalaqa kulli shay'in Allah shi ya halicci komi komi da komi halittar Allah To daga cikin dalilan da suke nuna haka, malam yace ma yali abinda zai zuwa. Na farko tafarruduhu ta'ala bil khalqi li kulli shay. Kadaituwan Allah ta'ala da halitta ga komi da komi. Kasancewan Allah shi kadai ya halicci komi. To dalili ne nami. Dalili ne cikin hankali. Malam yace saboda mi id saboda min al-musallami bihi yana daga cikin abinda aka mika wuya aka yadda da shi lizi ko lada kulli al-bashar a wurin dukkan ɗan adam gaba daya abu ne da kowa ya yadda da shi a wurin dukkan mutane annal khalqa cewa lalle halitta wal ibda'a da kuma kirkirowa samar da abu da can babu shi a kirkiro shi ka kago abu badi'us samawati wal ardi Allah shine makajin halittar samai bakwai makajin halittar kasai bakwai bana shi ya samar da su ba tare da ya gani wurin wani ba shi yake ce ma al ibda kirkirowa yawa kai abinda da can ba taba yin shi ba to halitta shine wato samar da abu babu muna ganewa al ijadu ba'da al adam shi yake ce ma al khalq al ibda'u kuma shine kai abinda ka samu din da babu shi muna ganewa ko misali yanzu nan muna iya akwai sabuwa da bamu da wani yaje ya kawo mu su amma kuma can wani wuri akwai su tunda ga yaje ya kawo ka wannan ba ibda bane to ta yaya ya dauko na wani ya kawo to ijadi ne ya samu mu abin da ba mu da shi to shi Allah ta'ala kagowa yake ya kirkiro abin ba a taba yin shi ba wani bai taba yin irin shi ba balle ya kwaikwayi shi to shi yake ce ma ibda to malam yace wadannan abubuwa guda biyu da samarwa da kirkirowa lam yubdihuma bai kirkiro su ba aw yaqwa alaihima ahad ko kuma wani bai samu kwarin gwiwa da karfin yin su ba shi wallahi azza wa jalla banda Allah in ba Allah ba babu wanda yake da kwarin gwiwa ya kirkiro wani abu ya samu abinda babu shi misali duniyar nan ta yi zama babu komi cikin ta sai mi ba komi babu komi in ka hada wani abu to shi ma Allah ya kirkiro shi Allah ya taba wurin duniyar nan babu komi cikin ta to abinda ka wadi to Allah ya yi shi kenan babu komi sai Allah ya samar da shi sai ya samar da mi sarraci din da hayakin da ke akwai wannan sarracin da wannan hayakin da kurar da ke akwai ta cika duniya ba tsakanin sama da ƙasa ba kawai cike da duniya ne sai Allah ta'ala ya ce ta ƙasa ta tsaya ta sama ta koma sama shikenan to kaga Allah subhanahu wataala ya samar da mi ya samar da kura da hayaki da saracin da ke akwai cikin duniya kuma daga baya sai Allah ya ƙasa ina Allah ya samo ƙasa shi ya kirkiro abu shi ya kirkiro ta ita ƙasar da babu ita ba inda take Allah ya samo ta ya samo duwatsu da ya zuba a cikin ta ya samo ruwa ya kirkiro ruwa ba komi da duka wannan samarwa ce ta Allah kirkira ce ta Allah subhanahu wataala ban ba Allah ba babu wanda yake iya wannan abin ya yi karhin kowa wa mama kana shay'ul makhluq kuma di yanda abin halitta ya zamanto saghiran dan kararrami ne ba'ilan dan mai titi ne dan hikkin nan muna ganewa ko hatta malam yace har ma kai walau kana sha'aratan da zai kasancewa wato abin nan ne gashi kwaye gashi guda fi jismi insanin a cikin jikin dan adam aw hayawanin ko kuma a cikin wato jikin dabba aurishatun ko kuma wato kwayar gashi ta tsuntsu ita ake ce marisha, kwayar gashin tsuntsu, kwara daya ba gashin ba gaba daya, muna gane wa sagira ya kararrama fi jinahi tayiri a cikin fiffiken tsuntsu, kwara daya gashin kwara guda ba dukan gashin ba, kuna gane wa ku awwaraqatun ko kuma awwaraqatan da zai kasancewa kunne ne ganye ne fi ghusni a cikin reshi ma'idin wanda yake ya karkato, muna gane wa ku ma'ana wadannan abubuwa ɗan ƙanana ko da su ne, mala yace to ko da su ne aka samu ina ne ma yawa fadlan balle ma an khalqi jismin tamin daga halittar jiki wanda yake cikakke aw hayyin ko kuma rayayye min al ajsami daga cikin jukunna aw jurmin kabirin ko kuma wani abu ne wanda yake babba aw sagirin ko kuma karami min al ajrami daga cikin abubuwa waɗanda suke suna da mi yawa suna da jiki abinda yake da jiki shi yake ce ma al jurm kamar wata kamar lana kamar taurari kamar ice kamar duci kaga duk suna da jurm kamar mutum amma Allah tabaaraka wa ta'ala amma shi Allah subhanahu wa ta'ala faqad qala muqarriran Allah ya faɗa alhali yana tabbatarwa alkhaliqiyata yana tabbatar da halitta almutlaqa sakakkiya lahu gare shi duna siwahu banda wanda ba shi ba ana shi Allah ya tabbatar da cewa duk wannan misalai ne malaika amma shi Allah ya riga ya bayanin cewa shi halicci komai Allah ta'ala ya ce alaku saurara lahul khalqu halitta ta Allah ce shi kadai bai da abokin tarayya wal amru haka ma umarni na Allah ne shi kadai bai da abokin tarayya tabarakallahu rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala malicin komai da kowa albarka shi ta tabbata kaga Allah ya tabbatar da cewa shi kadai ne mai halitta halitta karama ko babba duka Allah ke yinki babu wani wanda ya halicci wani abu a cikin wannan duniya hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samai wal ard akwai wani malici wanda ba Allah ba wanda zai ba ku arziki daga sama ko ya hiddo muku arziki daga kasa babu shi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa anna tufakun to ya aka yake badda muku hankalinku wa qala kuma Allah ta'ala yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku kuma Allah ya halicci aikin ku abinda kuke aikata wannan shi ma Allah ya halicce shi kamar yanda Allah ya halicce ka to kuma haka Allah ya halicce abinda kake yi shi ma halitta ce ta Allah kai sallah kai azumi kai zakka kai haji kai biyayya ga uwaye kai sadaka kai salati kai karatun qur'ani kaje ganin mara lafiya kaje sadar da duk abinda za ka yi kai kasuwanci kai gyaran mota gyaran moto kai yini kai gyaran wuta duk abinda za ka yi duk aikin ka gaba daya da kai da aikin duka halitta ne na Allah wannan magana ce da annabi Ibrahim ya gaya wa mutanen shi a lokacin da yake tattaunawa da su yana so ya nuna musu girman Allah yana so ya nuna musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai ya ce musu wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah ya halice ku abinda kuke aikatawa ba Allah ya yi shi da suka tashi mamakin su ba shi amsa qalu bunu lahu bunyana suka ce kai Ibrahim din nan ku gina mashi wani dogon gini fa alquhu ku jeba shi fil jahima cikin tsafin wuta wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalin Allah yace sun nufi kaidi ga annabi Ibrahim sun so su kashe shi Allah yace sai muka sanya su sune muka tsanta sune marasa daraja amma shi sai muka daga shi bukaji dan haka kenan wannan aya ma tana nuna cewa ba mahalici sai Allah wa asna ala nafsihi, kuma Allah ta'ala yayi yabo ga kanshi, bi khaliqiyatihi, da siffar shi ta halitta, cewa shi kade ne mahaliki. Fa qala, sai Allah ta'ala yace, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, waja'ala adh-dhulumati, kuma ya sanya dufai, wan nura, kuma ya sa haske. Ku shiga duhu, ku shiga haske, wannan da aikin Allah ne. A ɗauke wuta aikin Allah ne, mu ga wannan hasken ma aikin Allah ne, mu ga hasken rana aikin Allah ne, in dare ya, mu ga hasken wata, mu ga hasken hitiloli da ake kunnawa, hitilu ga sunan duka wannan. In ka shiga ɗakin da ba hitila ka ga duhu, duka aikin Allah ne, ba aikin kowa sai Allah subhanahu wataala a ciki. In ka ga mutum ya kunna wuta ya ga haske, to shi sanadi ne kawai, amma wa ya baka haske shi ne Allah. In ya ga dama sai ya ɗauki, sai ya hana ka hasken, ka zanna cikin duhu. Ya ce, kuma in ya ɗauke maka wannan hasken, ka gaya mani wani Allah wanda zai kawo maka wannan hasken, sai duka su zama cikin duhu. Ko ba haka ba, shekara uku da ta wuce ba mai zama cikin duhu ba, malada ta koma ɗin kamar ƙauye, kamar daji, tsit da indare, tsit har sai tun ba mu saba ba, har maka kai maka saba. Ya za mu sarauta ce ta Allah, ba wanda ya sai bai don wani wannan hasken sai Allah, sai da lokacin da Allah ya ga dama ya ce ka amida musu ta su. To saboda haka kenan wannan aya ma tana nuna mu cewa ba mu halicci sai Allah. Shi ya halicci sammai, shi ya halicci ƙasai, kuma shi ya yi duhu, kuma shi ya haske. To ya kamata ku gode ma Allah, da inda kaga Allah na cewa alhamdulillahi, Allah cewa da yake ku gode ma Allah bai wannan abun. Allah da ya muku wannan abun da Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah, to cewa da yake ku yi godiya ga Allah. Shi yasa wani wuri sai Allah ya faɗi cewa ku yi. Wa qulil alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada walam yakul lahu shariikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Kace godiya ta tabbata ga Allah, Allah wanda bai rike da ba, komai da abokin tarayya a cikin sarautar shi, kuma baya da wani masoyi saboda kaskanci da ya rike shi dan ya kaba mai, dan ya daga shi, ya karfafa shi. Allah baya da wannan masoyi. Wa kabbirhu takbira, ta girmama Allah subhanahu wataala, girmamawa cikakkiya. Wani wuri Allah ya ce qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, kace godiya ta tabbata ga Allah. Wa qul alhamdulillahi alladhi, wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayati fata'rifuna, kace godiya ta tabbata ga Allah, da sannan Allah zai nuna muku alamomin ikon shi. To an kaga Allah ya shiru ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, cewa yake ku ce, kuma ku faɗa haka nan, ku yi yabo ga Allah subhanahu wataala. Wa qala, kuma Allah ta'ala yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu, Allah ta'ala shine wanda ya fara halitta sannan kuma ya sake mai da wannan halitta din. Ma'ana shine wanda ya halicce mu kuma ya kashe mu, kuma ranar alkiyama ya sake mana irin halittar da ya mu a duniya mu tashi da ita. Wa huwa ahwanu alayhi, kuma sake maimaita halitta din shine mafi sauki ga Allah. Walahu al-mathalu al-a'la, kuma Allah ta'ala misali mafi daukaka ya tabbata gare shi. Idan an tashi misali ga Allah subhanahu wataala, to sai a bashi misali mafi daukaka. Ko kuma idan an tashi siffanta Allah, to sai a siffanta Allah subhanahu wataala da mi da siffa mafi daraja. Siffa ma'ana duk wani abu da ka sani mai kyawu, madaukaki, mai daraja ga halitta, ko to Allah shi yafi dacewa da shi. Duk wani abu mai kyau, to Allah ta'ala yahi wanda ka sani da shi cancantan wannan abu mai kyau, shi ne ma'anan walahu al-mathalu al-a'la. Al-mathalu anan wurin al-wasf, ma'ana Allah ta'ala shi ne yake da siffa mafi ɗaukaka, ma'ana komi na Allah, to yahi na kowa, komi. Domin akwai abubuwa, siffofi da ke ga Allah muwa muna da su, to ba iri ɗaya ba ne na Allah sun fi namu ɗaukaka. daukakar da ba a kwatanta ta ma gaba daya ta wuce kwatance, kamar ilimi, muna da ilimi amma ko tsakanin mu ai wani ya shi wani ilimi, kaga fauka kulli dhi ilmin alim, bilbishin duk wani mai ilimi akwai mai ilimi, duk wani mai ilimi to akwai mai ilimi saman shi, shi ma akwai mai ilimi saman shi, in an kai makura to shikenan, tura ta kai bango kenan, sai a bar mu Allah kayan shi, shine dama wanda ya rarraba ma mutane. Haka karfi, kowa cikin mu yana da karfi amma wani cikin mu ya yi wani karfi, ko ba haka ba, cikin mu kowa yana da daraja, duk wanda ka gani yana da daraja, ko da idan mutane ba da daraja a gidan shi yana da daraja, a cikin dangin shi yana da daraja, to amma an yi to kuma shikenan, shi ba kowa bane, ko wadanda suke ce bai ba kowa ba, su ba sun gamu da su ba kowa bane, su ma wadancan da suka rena wadannan su ma sun gamu da su ma ba kowa bane, haka har sai an kai karshe, har sai an kai ga mai kayan gaba daya, to haka Allah subhanahu wataala yake, komai nashi yafi na kowa, fi samawati wal ard, a cikin sammai bakwai daga sai bakwai, wa huwal aziz, Allah shine magwai al hakim, kuma Allah ta'ala shine mai cikakken hikima, kaga wannan aya ma a cikin ta Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa shi kadai ne mai halitta, afalaysat idan khaliqiyatuhu subhanahu wataala, mala yace to shin halittan Allah kasancewar shi kadai ne mai halitta, li kulli shay'in, ga dukkan komai ba ta zamanto ba, hiya dalilu wujudihi, ita ce dalilin samun Allah, wa rububiyatihi, kuma ba ta zamanto ita ce dalilin aikin Allah ba, kasancewa Allah shi yayi komai ya nuna kenan akwai Allah, kuma ya nuna ba mai aiki sai Allah, bala mala yace haka nan ne mana halitta Allah shi kare tana nuna Allah yana nan ke, wa inna, kuma lalle mu bayinka ya rabbana ya Allah mahaliccin mu, ala zalika akan haka, mina shahidina, muna daga cikin masu shaida, mana mun shaida cewa lalle ubangiji Allah subhanahu wataala yana nan, domin da ba yana nan da ba samu duniyar nan ba, to yana nan, wanda haka kasancewa magabu cikin masallaci, wasu na waje, wasu na can na hira, wasu na can suma suna karatu, wasu na can na sallah, wasu na can na kasuwa, dalili ne cewa akwai Allah subhanahu wataala. Na biyu, tafarruduhu ta'ala, mala yace kadaituwan Allah ta'ala bil rizqi, da yin arziki, shi ma yana nuna akwai Allah, kadaituwa Allah da bada arziki, ba mai bada arziki in ba Allah, iz mala yace saboda ma min hayawani, babu wani wato dabba sarihin wadda take tafiya fil ghabra, a cikin kasa mai tada kura, aw sabihin fil ma, ko kuma babu wata halitta wadda take iyo a cikin ruwa, kamar kifi kenan ko da sauran halittun dake ciki, aw mustakinnin, ko kuma babu wata halitta wadda ta boye fil ahsha, a cikin yan hanji, a cikin ciki kenan, ma'ana babu wani ɗan na ɗan adam ne, ko na tsuntsu, ko na dabba wanda yake cikin me, cikin cikin uwashi, illa wallahu khaliqu rizqihi, ba ce Allah ta'ala shine mai halitta arzikin shi, na'am, babu wata dabba da ke tafiya kan ƙasa kamar mu da sauran dabbobi, ko kuma waɗanda suke cikin ruwa, ko kuma babu wata halitta daga cikin halittu waɗanda suke cikin cikunnan uwayensu, ko mutane ne, ko dabbobi ne, ko tsuntsaye ne, ko ƙwari ne, ƙwari yan ƙanana waɗannan su ma ciki suke yi, to dukkansu gaba ɗaya yan ƙanana, face Allah ke ba su arziki, duk wanda ka gani yana ci yana sha yana aiki yana samu yana ma zaman banza cikin arzikin Allah yake babu mai bashi arziki in ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya kara mana imani
amin
wa hadihi kuma Allah ta'ala shine mai shiryar da shi ila ma'rifati al-husuli alayhi ya zuwa sanin wato samun wannan arzikin cimma wannan arzikin hatta dan kiya su dan cinnaki da yake cikin me cikin cikin uwashi Allah ke nuna mai ga yadda za ya cin arzikin da ke cikin cikin uwata shi dan kararrawan nan bare mu manya ko mu ma lokaci nayi na mu fara amfana da abin da ke cikin cikin nan uwayen mu Allah zai gwada mana to ga hanya ga abin da zaka kamawa ya kai jariri ya kai tayi da kake cikin cikin uwarka ga abin da zaka kamawa ya zama arziki gare ka ya zama abinci ya zama abin sha ya zama iska gare ka shi yasa Allah ta'ala ya ce wallazi qaddara fahada Allah ta'ala shine wanda ya auna komai kuma ya nuna mai hanya komai ba wani wayan ka bane ba dabaran ka bace ka kalli karaman yaro wanda yanzu ya fara tahiya ka sha mamaki kaga yana ta wasu abubuwa wa ke koya mashi Allah ke koya mashi hidaya ce ta Allah shiriya ce ta Allah muna gane wa ko karamin yaro zaka ga yana wasu abubuwa sai kai ta mamaki sai ta ce wannan yaro ko wayo gare shi yaran yanzu tun suna yan kanana ba aikin su bane aikin Allah ne to Allah ne yake nuna musu ga yadda za su bin hanyar da za su samu wannan abu kuna ganewa ku wa kayfiyati da kuma yadda Allah ke nuna musu yadda tanawulihi yadda za su dauka wannan abu yadda za su kamo abin walintifa'i bi kuma su amfana da shi duka Allah ke nuna musu shi yasa yaro in yayi to daga cikin cikin mahaifiyar shi ana ba ya nuna ta kaudawa domin shiriyar bata cika ba shiriyar na cika za ga ya kama kenan daga ran shi kenan ba sai an jawo shi da an rungume kawai sai ga da kanshi za ya kama saboda mu ya samu cikakken shiriya ta wannan bangaren kuma Allah ne yake shiryar da shi in ya ji yunwa kaga ba ya magana sai Allah ya shiryar da shi ya ce ta kuka kaga yana kuka an san me yake so wanda an dora masa ka ja shiru Hausa ta yi kenan ya kuka kawai Hausa kuma shi ne ba ya cewa na koshi sai dai shiru da an yau sai a gaba ma nuna yake kwana yake ta yi kawai ta sha ya koshi duka waɗannan abubuwa suna nuna maka cewa babu mai arzikawa sai Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce fa minan namlati daga cikin namla shine tururuwa turuwa cinnaki ka asghari hayawanin cin daga tururuwa wadda take kamar ita ce mafi karancin halitta wadda take rayayya mai tahiya ba a rasa akwai da yawa wanda sun yi ta zama kanana to misali mu dauki turuwa malam yace a dauke ta kamar misali ita ce halitta karama ita ce mafi karancin halitta rayayya ilal insani har zuwa mutum wanda yake kato babba alladhi huwa akmalu wanda yake shine mafi cika wa arqa anwa'ihi kuma shine mafi daukakan nau'uka na halitta alkullu da shi da wannan tururuwar yan kararrama muftaqirun ila Allah taji tururuwa tana bukata zuwa ga Allah haka kai ma mutum babba tana bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala bi wujudi a cikin samuwar shi mutum din wa takwini da kuma kawwana shi girka shi halitto shi samar da shi cikin sararin duniya duk ba za ka yi da kanka ba sai Allah ya samu ka sai Allah ya kawo ka ko wa fi ghidaihi haka ma cikin abincin shi su waɗannan halittun gaba daya abinda za su ci wa rizqihi da arziki duka ana bukata zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wallahu wahdahu mujiduhu, Allah ta'ala shi kadai shine mai samar da mutum. Kaji shi kadai bai da abokin tarayya, babu wanda ke kama mashi. Wa mukawwinuhu, kuma Allah ta'ala shine wanda yake fiddo shi a sararin duniya. Wa mughadzihi, kuma Allah ne mai bashi abinci. Al-ghidha'u shine abinci. Kuna gane wa ko abincin da zaka ci yake ce ma al-ghidha. Wa raziquhu, kuma Allah subhanahu wataala shine mai azurta shi, shike baya arziki subhanallah ba hanku. Wa hahiyazi, malam yace to ga waɗannan ayatu kitabihi, ayoyin littafin Allah subhanahu wataala. Tuqarriru hadhihi alhaqiqa, suna tabbatar mana da wannan haqiqai, wannan gaskiya da ake bayani cewa babu mai bada arziki sai Allah. To ga ayoyin alqurani za su tabbatar mana da haka. Wa tusbituha, kuma suna tabbatar da su. Nasi'atan, ayoyi ne masu haske kama hiya kamar yanda suke. Qala Allahu ta'ala, Allah mai girma da daukaka yace, falyanzuri insanu ila ta'ami, mutum ya duba abincin shi. Allah ya ba mu umarni, amma ba mu aike da wannan umarnin. Mu kalli abincin da za mu ci, ko wanda muka ci, mu kalle shi mai nazari, ya aka yi abincin da ya samu. Kamar tunanin kuɗinka suka baka, ko ƙoƙarinka ko ƙarfinka ya baka, duk bari wannan magana. Allah ya ce ka diba abinci ka ga yaya aka yi ya zo hannunka. Duk lokacin da za ka cin abinci, to abinci akalla sai ya yi wata uku zuwa wata huɗu, sannan ka same shi. Amma kai ga gabanka an gyara, an yi miya, jan miya ko tsangon miya, ga ta nan dai mai daɗi, ɗan uku ce ko ɗan huɗu ce ko ɗan biyar ko ɗan goma ce ma, ga dai ta nan da nama ciki ko ko salam take ba nama. Allah ta'ala ya ce ka diba ka ga yaya abincin nan ya zo wurinka. Shala ya ce anna sababnal ma asabba, babarin abinci shine ruwa, yasa Allah yake kiran abin ruwa da suna arziki. Tusha arziki ne, shine babarin arziki. In ba ruwa ba arziki, amma da an samu ruwa shikenan. Yanzu wannan ruwan da aka yi shekaran jiya, wani na nan murnar da yake ta hitaka, wadda tana yiwa kai ba noma za ka yi, ba ruwanka da gona, kana nan cikin gari ba abin da ya sha ma. Shi kuma yana da har ya fara hangen ma damunan nan gobe na za a samu alheri. To da haka tun daga yanzu ya fara lissahi ma, ya sake moto in karamin manomi ne, ya sake mota in babban manomi ne, ya sau mota ta ainihi balaguro cikin ƙauyuka in babban manomi ne, ya gyara gidan shi ko ya ƙara sayan wani gida birni ko ya ƙara aure. Dai na ina ta tunani me yasa, saboda ruwa tushen arziki ne, su ne tushen arzikin ba noman ba. Ai sai an samu ruwa ake noma. Allah ya ce lalle mu ne muka zubo ruwa daga sama zubowa. Thumma shaqaqna al-ardha, Allah ya ce sa'an nan muka tsaga ƙasa, shaqqan tsagawa, ana muka bubbure ƙasa, ruwa ya shiga cikinta, ta sha har ta ƙoshi, har suka kwanta samanta. Da inda wani rami yake sai kaga ya tattara ruwa, kuma kaga ruwa masu kyau. Da za ka buƙaci wanke jiki sai kaga koma kana ɗebo su kana wanke jiki da su, masu kyau kayan wani ya gurɓata su. To Allah ya ce mu muka tsaga ƙasa, ruwan ya shiga. Shikenan, tunda ruwa ya shiga ƙasa ya kwanta ya kai a yi shimka, sai manoma su zo su yi shimka. Kuma haka ba zo a yi sari a yi shimka, a shimka hatsi. Shikenan, shi ne farko abinda ake shimkawa. Kuma haka ba daga baya a biyo shi da abinda ake so a biyo. to idan mutane suka zo suka yi shubka Allah ta'ala ya ce fa ambatna fiha
habba
sai mu tsiro da kwayar da mutane suka zo suka yi shubka sai mu hiddota kadi ba ga gani ko Allah kai kwaya ka shubka ka binne amma shi kuma Allah sai hiddoma ciyawa kuma kwayar tana can kasa sannu-sannu za ta biyo mi wannan shimkan tana ta yi a tare da shimkan tana kaiwa daidai yadda ya kamata sai ka gami ta fara bayyana kai kwaya ɗaya ka shimka amma sai ka gami sai ka zangarniya ta hito zangarniya wadda a cikinta akwai mi akwai kwaya sama ga 700 za ka ɗan ɗebo haci haka ka binne sai ga ya hido ma zangarnu ga su nan guda 7 ko guda 10 ko fiye da haka nan kuma cike da albarka wannan dan hacin da dan hannunka ka dan binne haka idan aka ji aka sassuke shi na wuri guda kawai ana iya samu maka hura da shi ana iya samu maka to wanda zaka ci ka koshi da shi tare da cewa dan hacin dan haka ne to da ikon Allah subhanahu wataala to Allah ya ce ba matna fiya habba kwayar da mutane suka binne ta ci ko ta dawa ko ta masara ko ta wake ko ta gujiya Allah ya ce sai mu hiddota a cikin wannan kasar da muka zuba mata ruwa wa inaba da kuma inab rezan iccen wato rezan shi yake ce ma'inab wa qabba da kuma ainihi sauran itace waɗanda suke su ma ɗanyu ne suna da 'ya'yan itace wa zaitunan Allah ta'ala ya ce da kuma zaitun iccen zaitun ga yanayin zana ta sa gida shi icce ne mai albarka shi ma tun daga shi alkur'ani yana ganye kuma icce ne yana da amfani sosai haka ma sai ka cire shi ka ci kuma ya ma maganin abubuwa da ikon Allah sai ma maganin zahi ya ma maganin tension ya ma maganin diabetes yana maganin duka da dama haka ɗiyen shi ma su ma suna da amfani mai yawa saboda fa girman shi ma Allah ya rantsuwa da shi Allah ya ce wazaitun wattini wazaitun Allah ya ce na rantse da attin attin shi ne iccen ɓaure wazaitun da kuma iccen zaitun da rantsuwa Allah ya yi da shi to shi zaitun da ba cikin alkur'ani Allah ya faɗi shi wurare da dama kamar nan wurin kamar cikin suratul attin kamar cikin suratul an'am wurare da yawa Allah subhanahu wataala kamar cikin suratul nur Allah ya faɗi shi wurare da dama to Allah ya ce duk da ruwa ne muke ciro da wannan wannan itacen wa nakhlan da kuma dabino shi ma daidai da ruwa yake rayuwa wa hada'iq gulba Allah subhanahu wataala ya ce kuma wa hada'iq gulba wato da gonaki waɗanda suke masu itace dewa su ma duk da ruwan saman da muka saukar mana Allah ta'ala yana so ya ce duk abin da za ka ci sai manoma sun yi tsaye a kan shi wata da watanni sa'an nan ya iso maka lahiri kai ka ci abinka ba rana ɗaya ake samun shi ba ko ba haka ba to kuma in ka sau ma ba rana ɗaya ba da sau haƙi ba tun ga hanya za ka zaƙi zuba a cikin baki kana ta ci in ka kawo gida sai an surfa ko ba haka ba kuma surfan ba gidanka za a yi ba sai an ta yi sai an kama layi ya aje kwarya ko tasa ko roba an kama layi ya kawo a surfa maka naka sannan a dawo da shi gida a wanke ko ba ka wanka wanke ga tsari akwai dabbobi a ba su babu a ba makwabta su ba dabbobin su sannan a sake komawa da shi kuma mashin a nika shi in aka nika din ba da kawowa za a zuba cikin mi ba sai an tankade kuma sai an yi ta aiki in kana yin yunwa sai dai ka mutu da yunwa in dai take kake so ka ci to dole sai ya dauki lokaci awo sai dai ka yi hakuri ka yi ta dabaru haka har a kare ayi wannan ayi talgi ayi tuki a jira ya dahu kuma ga miya to dai ba ka ga irin wahala duk wannan wahala Allah ta'ala ya ce duka Allah subhanahu wataala shine ya shirya da dan adam yayi wannan dan dai kai zanna da yunwa to ka taba tunanin haka abincin da kake ci ka taba tunanin duka yadda hanyoyin da ake bi a tsara sannan ya iso gare ka da hobi ballantana ka ce Allah na gode ka taba yi kullun ka tunaninka tunda dai kana da kudi ka sai abinci ka ci, ma'ana kudin ka ke baka ba Allah subhanahu wataala ba, to wannan ba tunani ne mai kyau ba. Wa fakihatan wa abba, Allah subhanahu wataala yace da kuma fakihatan wa abba, wato kayan marmari irin su lemu, irin su ayaba, irin su abarba, irin su gwaba da sauransu, duka duk da ruwa ne suke cirowa, duk da ruwa suke rayuwa. Waɗannan din ba a ba su ruwa mutuwa suke. Ka shuka mangwaro ka gari, ka ki baya ruwa ka kyale shi, kaga in zai ma amfani sai dai baka inuwa, kuma ba zai baka yaya ba. Haka gwaba, duk waɗannan itacen gaba ɗaya, ko kuma ka je ka yi shuka a cikin rani, ka je gonarka jigawarka ka shuka, ka yi shuka cikin rani ka gani ko ruwa kake zubawa ba za ta hito ba, in ta hito ma sai dai ta tsaya matsayin ciyawa, ba za ta girma ba. Wannan sai ruwan Allah subhanahu wataala, wadanda kyauta ne Allah yake muku dan ku gode mashi, ku tsaya ku bauta mashi. Wa abba, da kuma ciyawu, abinda dabbobi za su ci, shi ma duka yana samuwa ne sakamakon mi, arziki ne. Ka san ciyawar dabbobi arziki ne babba, ko ba haka ba? Kuma dabbobi sai sun ci sun koshi, sa'annan za mu samu nama mai kyau. To kuma shi ma wannan, wasu kasashe za ka gani mutum ba gona gare shi babba ba komai ciki sai mi, sai ciyawa. In ka ga gidan shi ciyawa yake saidawa, in ka ga gidan shi da motar da yake hawa sai ka rike baki, sana'ar shi kawai ciyawa yake saidawa, amma ba irin ciyawar mu ba. Kada za ka je abin nan ka te baki ka gangara can wajen gurbi ka yi ta kuma gaba ta yi dubu dawowa, sai ka gaba dai ka zo ka saida ta dala 40. Ya za ka, wancan ciyawa ce ba taye ce, shi ya shimka gona gare ma kekiya ekoki ne, ba komai cikin su ciyawa. In sun kai wani lokaci aka da motoci kantoci za ka ga ana shigowa da su gari ana saida kantoci, dinnaye ne kuma din ta hanyar ciyawa ya samu waɗannan kantocin. In kaga gidan shi bene mai kyau, kaga motar shi ta hawa da yake yawo da ita mai kyau, amma mi sana'ar ciyawa yake. Ashe kaga duk sana'a muhimmanci yake ba ta nike ta ke da daraja a kimanta ta, sai a samu albarka ta ba a rena ta. Muna abin da ke kwaron mu rena sana'a muke. Kuma duk wanda kaga ya kai wani wuri bai kai wannan wurin ba sai da ya wahala, kuma zai ka ce yau kake so ka wara, kuma gobe kake so ka samu, ba abin da za ka samu sai wahala. Allah ya kiyaye.
Amin.
Wa qala ta'ala, kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa anzala minas sama'i ma'an, Allah ya saukar da ruwa daga sama, fa akhrajna bihi azwajan, Allah ya ce da wannan ruwan sai muka fitar da tsirrai nau'i nau'i kala kala, min nabatin, daga ciyawu shatta daban-daban. Yanzu nan bayan wata ɗaya in ka shiga daji za ka ga ciyawu kala kala ga su nan, akwai waɗanda ake ci, akwai wanda dabbobi ma sun karata ba su ci, ba ruwan su da shi, kawai Allah ya yi shi ne saboda jarabawa, ba a komi da shi. To ciyawu kala kala Allah ya ce da ruwa muke hindo su ga su nan iri iri, masu ban sha'awa, masu birge, masu kayatarwa. Kawai sai ka ga mutum idan damuna ta kai damuna, ya ga mutum ya ɗauki motar shi ko keken shi ko ƙasa ma ya shiga daji, kawai yana kallon canwa yana jin daɗi, saboda abin akwai birgewa musamman bayan la'asar. Daga gaya nan abin gwanin ban sha'awa, ko kuma tun da sahi ka ji wani iska mai daɗi na bugunka, musamman ma in kana da gona sai ka je ciki kawai ka gintura ka kana ta kallon sarauta Allah, kana jin daɗi, kana tunanin nan da wata biyu ka yi girbi ka samu buhuhuwa. Ana na ana ma tuwo da sabon hatsi, kana jin daɗi, ko ba haka ba? To Allah subhanahu wataala duk shi yayi wannan. Allah subhanahu wataala ya ce kulu, waɗannan ciyawu kala kala da muka hiddu, da waɗanda kuka shuka, da waɗanda shuka Allah ne ku ci, war'au an'amakum, kuma ku yi kiyan dabbobinku, ku bar dabbobin ku sace su a cikin wannan ciyawu su je su ma su ci arzikin Allah subhanahu wataala. Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha, bi cika aya ba ya tsaya daidai nan. Wa qala, kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa, la ilaha illa huwa wa la rabba siwahu, babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah, kuma babu wani Allah sai dai Allah shi kai. Allah ya ce ba zalla minas sama'i ma'an, mun saukar da ruwa daga sama, fa asqainakumuhu, sai muka ba ku wannan ruwan kuka sha. Ko ba haka ba? Akwai mutanen da suna rayuwa ne da ruwan sama, su shine ruwansu na wanka, kuma shine na shansu, shine na abinci, komi da shi yake in ya kwanta, inda mana ta wuce kuma sai ga an shiga cikin tashin hankalin ruwa, sai an taine su a nemo su. Amma da damuna ta sabga an yi ruwa ɗaya biyu uku masu ƙarfi, to shi kenan har ƙarshen damuna waɗannan ruwan su zata amfani da su, sun bar zuwa nesa. Ba su kai naku mu muka shayar da ku ruwan, wa ma antum lahu bi khazinin, Allah ta'ala ya ce ku ba masu riƙe wannan ruwan ne ku taskance shi ba. Waje shi kenan kun samu ba zai ƙare ba, ba ku iyawa. Mai taskance ruwa shi ne Allah subhanahu wataala, shi ne wanda dama yana da taskashi. Wa in min shani illa indana khazainuhu, babu wani abu, Allah ya ce ba ce a wurin mu taskoke shi, man gazo yin shi suna nan a jiki, da mun zo sai mu ba mutum kawai, da mun zo sai mu ba mutane mu ma bayan mu waɗannan abubuwan. Wa qala la razika illa huwa subhanahu wataala, kuma Allah ta'ala ya faɗa kuma babu mai arziki sai Allah subhanahu wataala. Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi, babu wata halitta a doron ƙasa, illa ala Allahi rizquha, face arzikinta na ga Allah, babu wata halitta a doron ƙasan nan gaba ɗaya wadda take tafiya a doron ƙasa, face arzikinta yana wurin wa, yana wurin Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, kuma Allah ta'ala ya san mustaqarraha, matabbacinta, wa mustawda'aha, da ma'adaninta, wurin da take tabbata da wurin da take ajiya, duka Allah ta'ala ya sani, kuma Allah ne ke bata arziki. Babu duk wani mai arziki da duk wani talaka, duka Allah ke bashi arziki. Wa idza taqarrara, malam yace to idan ya tabbata, bila munazi', ba tare da wanda yake jayayya ba, annahu la raziqa, cewa lalle babu mai arzitawa illa Allahu sai Allah, kana zalika dalilan, wannan ya kasance dalili ne, ala rububiyyati subhanahu wa ta'ala, amsa rububiyyata Allah li khalqihi, ga halitta shi. Idan ya tabbata cewa babu wanda ke bada arziki in ba Allah ba, to yana nuna ma cewa akwai Allah ke. Hadi ba ka gani diyawanmu ci muke muna sha, karuwa muke ta yi, kuma Allah na ta bamu, abun bai karewa. Kuma da abin da ake bamu bai kai komi ba cikin arzikin Allah, bai kai ya kawo ba, ba wani abin damuwa ba ne. Kaman ka tsoma allura ce a cikin ruwa, muna ganewa ku, kamar ka ɗauki allura ne ka tsoma cikin ruwa, kaga ba abin da za ta rage ma wannan ruwan. Ba haka da abin da dukkan ruwan da muke ta yi, duk bunƙasar da muke ta yi, arzikin mu shi ma bunƙasa yake ta yi. Muna ƙaruwa, Allah na cewa to ga hanyoyin da za ku samu, kuma ana ta buɗa mu ga hanyoyin da za ku samu. Muna ƙaruwa, Allah na ƙara nuna mana abin da za mu samu arziki har tashin duniya. Allah ta'ala ya ce alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata, ƙasar nan ba ta ishe ku ba, rayayyunku da matattu gaba ɗaya, ai ƙasa ta ishe ku. Saboda haka kuma Allah ya aje arziki a cikinta wanda ba zai taɓa ƙarewa ba. A ƙasashe ko ina Allah ya aje arzikin da ya dace da kowace ƙasa, kuma yadda za su nema arzikin ya amfane su. Allah ta'ala ya ƙara mana arziki, ƙara mana imani, ya sa mu kare da duniya lafiya.
Amin.
Allah ta'ala ya sa mu cika da kalmar shahada.
Amin.
Allah subhanahu wataala ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta,
Allah
ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka shayar da mu ruwan sama ba sai yawa ba sai albarka.
Amin.
Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci.
Amin.
Raba mu da yunwa, ka raba mu da talauci ya Allah.
Amin.
Allah ka ba mu arziki da wadata.
Amin.
Sa mu kare da duniya lafiya. Allah ka kara mana hadin kai da san juna da rungumar juna da tausaya mu juna.
Amin.
Tambaya ce.
Tambaya ce ba ma ba. Amma da ni ce 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 da